sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalon da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hatsi. Jummai Ali da Aliyu Mustapha muka sake dawowa. A cikin wannan shiri,
an yi ta kokarin a nuna kamar ba kowa a ƙasar sai Buhari, shi kaɗai ne mai gaskiya, shi kaɗai ne ya iya, shi kaɗai ne aka kusan tsarkake shi.
Me yasa Dr. Sa'id Ahmadu Kawa yayi wannan furuci akan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya? An jima kaɗan za ku ji dalili. Haka kuma muna da rahoto akan dalilin da yasa aka kai ƙarar Alhaji Yusuf Maitama Tuga, tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi. Wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan a shirin wannan hantsi 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2016.
To jama'a, barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump ya sake ganawa da wani mutum wanda shine na biyar da ake hasashen cewa watakila zai ba shi mukamin zama sakataren harkokin wajen Amurka. Mutumin da Trump ya haɗu da shi a jiya Litinin, wanda kuma ake jin tunanin ma ba shi wannan mukamin zai janyo cece-kuce daga wurin 'yan majalisar dattawan Amurka, shine General David Petraeus, tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka ta CIA. Kafin ya zo riƙe hukumar ta CIA, ma General Petraeus shine babban kwamandan sojan Amurka a Iraq, kuma ya jagoranci rundunar mayakan Turai ta NATO a Afghanistan. Ko bayan General Petraeus, har ila yau Donald Trump yana tunanin ba da wannan mukamin na sakataren harkokin wajen Amurka ga tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, da tsohon jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya John Bolton, da tsohon shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Dattawa Bob Corker, da kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney.
Jami'an hukumar zaɓe na jihar Michigan da ke nan Amurka sun tabbatar cewa Donald Trump ne ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi, inda ya zarce Hillary Clinton, tsoho sakatare harkokin wajen Amurka, da ƙuri'u ƙalilan da ba su shige 10,000 ba daga cikin kusan ƙuri'u miliyan 4 da aka jefa. Sai dai kuma duk da haka, har yanzu akwai yiwuwar cewa ƙarshen ta sai an sake ƙirga ƙuri'un da aka jefa a wannan jiha ta Michigan da kuma wasu jihohi guda biyu, Wisconsin da Pennsylvania, inda ratar da ke tsakanin 'yan takarar ba ta da yawa sosai. Tuni wata 'yar takarar shugaba na jam'iyyar Green mai suna Jill Stein ta shigar da takardun buƙatar neman a sake kirga dukkan ƙuri'un da aka jefa a jihohin Pennsylvania da Wisconsin, kuma ta ce nan gaba kaɗan za ta nemi ita ma a jihar Michigan ɗin a sake kirga ƙuri'un. Idan aka sake kirga ƙuri'un kuma aka juya zaben a waɗannan jihohi da dukkan ƙuri'u 46 na mazaɓin jihohin guda uku, ana iya ba da su ga Hillary Clinton, abin da zai sa a janye Donald Trump daga matsayin wanda ya lashe zaben. Sai dai masana tsarin siyasar Amurka sun ce da ƙyar hakan ta faru.
To, a ƙasar Somalia kuma hukumar zaɓen wannan ƙasa ta ba da sanarwar cewa an sake dakatar da zaɓen shugaban ƙasar, wanda a cikin wannan makon ya kamata a ce an yi shi, wanda kuma wannan shi ne karo na uku da ake jinkirta shi. Shugaban hukumar zaɓen Somalia ɗan Umar Muhammad Abdulle ya ce zaɓen da aka shirya a gobe Laraba an fasa yin shi. Abdulle dai bai ce ga sabon ranar da za a sake gwada yin zaɓen ba, to amma ya ce za a yi shi kafin shekarar nan ta ƙare. Shugaban Somalia da ke kan karagar mulki yanzu, Hassan Sheikh Mahmud, yana cikin 'yan siyasa da ke takarar shugabancin ƙasa.
Uku daga cikin ministocin ƙasar Afirka ta Kudu sun nemi shugaban ƙasar Jacob Zuma da ya yi murabus daga mukaminsa. Kafofin watsa labaran Afirka ta Kudu sun ce ministan ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa Derek Onekom da ministan lafiya Aaron Masaledi da kuma ministan ayyuka Abdullah Zesi ne suka bayyana bukatar murabus din shugaban a lokacin taron shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin kasar da aka yi jiya Litinin. Shugaba Zuma da ya dade yana fuskantar kalubalen abubuwan a sha'iri daban-daban, abin da ya sa jigogin jam'iyyar ANC din suka saki suke ta fitowa suna kira a kansa da ya sauka daga mulki. Daga cikin abubuwan da ake zargin shugaban da aikatawa har da cewa ya yi almubazaranci da kudaden jama'a kamar dala miliyan 20 wajen yi wa gidansa da ke ƙauyen su Kwaskwarima. Daga baya ya bai wa jama'ar kasar haƙuri kuma ya yi alƙawarin maido da kuɗin da ya ɓatar.
To, a ƙarshe jiya tsohon Prime Minister Faransa François Fillon ya bar gidansa da ke birnin Paris domin ya ƙaddamar da kamfen ɗinsa na tsaya zaben shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta Republican. Ranar Lahadin ta gabata ne dai Fillon ya samu nasara da lashe zaben fitar da gwani inda ya kada tsohon abokin takararsa Alain Juppé, wanda kuma tuni ya sa kai karɓi cewa an kada shi har ma ya taya Fillon ɗin murna. Masana siyasa Faransa na hasashen cewa ƙarshenta dai Fillon zai zo ne ya gwauza da wata hamshakiyar 'yar siyasa mai suna Marine Le Pen a zaben da za a yi a watan Afrilun shekara mai zuwa. Shi kuma shugaban Faransa ne yanzu François Hollande nan da kwanaki masu zuwa ake sa ran aje daga bakinsa akan ko zai nemi tazarci wato ya tsaya zaben kenan. Amma an ci mummunan bakin jinin da yake fama da shi yanzu a Faransa ne yake sa ana mishi kallon wanda ya raunana.
Labaran duniya kenan, kuka gama ji. An gurfanar da Alhaji Yusuf Maitama Tuga, ɗaya daga cikin mutanen da shugaba Buhari gabatar da sunayensu a matsayin wanda za a naɗa jakada daga jihar Bauchi a gaban wata babbar kotu bisa zargin cewa ya ɓata wa shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi ɗin Alhaji Abdusale Katagun suna a dandalinsa ko kuma shafinsa na sada zumunci a yanar gizo da ake cewa Facebook da Turanci. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da sauran bayani.
A jawabin da ya gabatar lauya mai shigar da ƙara Barista Usman Baffa Darazau a madadin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi, ya ce Yusuf Maitama Tugga ya yi amfani da shafukansa na sada zumunta wato Facebook domin ɓata masa suna. Saboda haka suna neman kotu da ta bi masa kadi da kuma biyan kuɗi naira miliyan 200,000 a matsayin diya.
Abin da muke korafi a kai shi ne cewa ya ɓata masa suna ta hanyar zuwa shafinsa na Facebook. Ya yi zargin cewa shi Audisula Katagun, kamar yadda ya faɗa ya rubuta shi ne cewa Audisula Katagun ina Musa Azare yake, ka sani cewa in wani abu ya samu da shi kai za mu kama, domin ka ce same ka a Gommel Lodge a Abuja ranar Alhamis ya ce yana tsoro, daga baya muka ji an sace shi, don haka kai za mu kama duk abin da ya same shi. Kaga wannan sai muka ga cewa wannan bayani da ya yi bata suna ne.
Menene kuke bukatun kotu ko kuma?
To, mun shigar da kara ne, muna neman da kotu ta hukunta cewa wannan abin da ya bata suna ne, zubar masa mutunci a idan mutane ya nuna cewa shi kidnapper ne, yana satar mutane. Don haka ne muke neman kotu in ta hukunta cewa lalle wannan maganganun da ya yi a yanar gizo, wanda a ranar farko kawai an samu comment, ma'ana sharhi na jama'a na bayan yin wani abin guda 29, a sakamakon wannan abin da ya yi, ya kasance cewa mutane daga wanda suke ganin mutuncin Audisula Katagun sun daina ganin mutuncinsa, suna kiransa suna Allah warai, suna yana dan azarai, ya sa an sace dan azarai. Kaga zubar da mutunci, saboda sun yadda da maganar da Maitama Tugga ya faɗa. Ka duba matsayinsa a jiya nan, dan takarar gwamna ne, sakamakon haka ya jawo mutanen yankin Katagun suka dinga gani, da ma na wasu har wanda ma ba yan jihar nan ba, suka dinga ganin laifin Audisula Katagun, suna ganin cewa me yasa zai haka, ya yi amfani da damarsa ya cutar da wani. To, don haka ne sai muka je kotu. Kotu ta wanke shi, ta ce cewa lalle wani abin da aka ɓata suna aka yi saboda shi bai hakan ba, shi yasa aka kama Musa Azare ba. Sannan kuma ta yi umarni a bada naira biliyan 2 wa shi Audisula Katagun, Tugga ya bashi naira biliyan 2 na ɓata suna.
Shi ma nasa ba sun lawyer kariya Barista Mustapha Tafarki ya ce suna nazarin ƙarar da aka gabatar kuma sun shigar da nasu bukatun.
Yanzu ai sun ga sun shiga da kara, kuma mu kuma mun reply din su.
To, da kuka je kotu menene ya faru yau?
Abin da ya faru ba mu yi within time ba, akwai cewa kan lokaci ba, yawa. So, mun kawo application don a ba mu permission mu yi filing. To so application din ne muka yi moving yau kotu ta yi granting.
A halin da ake ciki, alkalin kotun Aliyu Baba Usman ya dage sauraron karar sai ranar 12 ga watan gobe. Abdulwahab Muhammad Mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Jama kaɗan Dr. Sa'id Ahmedu Kawa na Jami'ar Bayero zai yi mana fashin baki a kan matsayin jam'iyya, musamman wadda take jan ragaban mulki a tsarin mulkin demokuraɗiyya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin yaya matsayin jam'iyya, musamman wadda take jan ragaman mulki, yake ga tsarin mulkin demokuraɗiyya? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu yi wa Dr. Sa'id Ahmedu Kawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya.
Kullum a tsarin demokuraɗiyya akwai haƙƙi da yake tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa, kowa da ina da haƙƙinsa akan dan uwansa. To haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya. Alal misali, shugaban ƙasa yana da haƙƙi akan jam'iyya, jam'iyya tana da haƙƙi akan gwamnati. Daga cikin haƙƙin jam'iyya akan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki, wani hali ake ciki, kamar mutum tattalin arzikin nan me ya janyo shi, wani mataki ake ɗauka, yaushe ake sa ran za a samu sauki. To haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa, jam'iyya tana da ta cewa, domin wasu daga cikin bayanan da jam'iyya za ta samu na gwamnati ba daga gurin shugaban ƙasa kai tsaye za ta samu ba, daga gurin naɗaɗɗun siyasa za ta samu. To idan aka ce ba hannunsu a waɗanda ake naɗa a siyasa, shikenan ba gurin da za su samu wannan bayani. To haƙƙin kuma da yake kan shugaban ƙasa a kan jam'iyya shine duk sanda wato 'yan hamayya suka rufarwa gwamnatin da caccaka, ita jam'iyyar mai mulki ta ba shi kariya. To idan ba ta da wannan kyakkyawar alaƙar, shi bai ba ta haƙƙinta ba, to jam'iyya ba za ta iya sauke wannan haƙƙin ba nasa a kanta. Wanda a fahimtata abin da kusan yake faruwa kenan a gwamnatin shugaba Buhari. Don haka a wannan tazarar sai ta daɗa ƙaruwa tsakanin talaka da gwamnatin, inda jam'iyya da ya kamata ta zama gada tsakanin talaka da gwamnati ta kasa samun tasiri ta yi wannan aikin. Shawarwarin ma yadda za a gyara tattalin arzikin ya kamata jam'iyya tana da ta cewa a ciki, amma daga dukkan alamu ba ta da shi din APC, ba ta da shi. Saboda haka duk da ba zan goyi bayan wato shugaban ƙasa ya alaka irin ta wadda Obasanjo ko Jonathan da PDP ba, na a ce kamar ya jefa jam'iyya jikinsa. To amma kuma janye jikinsa gaba ɗaya daga jam'iyya, yanda shi ma kuma wani nau'i ne na kuskure.
to wannan kam rashin kwarewar sanin makamar demokradiya ne a fannin shi shugaban kasa da mukarrabansa ko yaya iya ba amma ya aka wayi gari a ce jam'iyyar da take mulkin kasa da jihohi kusan 20 kofi sannan abun headquarter ta an yanke wutar lantarki an yanke ruwa ma'aikata an yi wata shida ba a biya su albashi ba eh alabashi akwai ƴan ƙasa ma'aikatan gwamnati ma da ba a biya su albashi ba ko tsoffin shugabannin ƙasa da ake zargi ba a biya su albashi ba amma ya aka kai aka shiga wannan yanayi
to ɗayan biyu ne dai kam ko dai waɗanda aka wato ake babbaiwa mukaman iko madafan iko na nadi daga bangaren shugaban ƙasa ko dai sun ba su da kyakkyawar fahimta ne yadda ya kamata tsarin ya tafi ko kuma suna da wata manufa daban saɓanin watakila ta shi
na duk akwai masu zargin cewa shugaban ƙasa sun tin akwai lokacin da aka tinkari shugaban ƙasa cewa yadda za a raya jam'iyya da sauransu kuma ya ce kada a sake kawo masa irin wannan magana saboda idan za a kawo wannan magana ai kusan me za su zargi PDP da gwamnatoci da suka wuce irin cewa a yi wata hanyar da jam'iyya ko kuma za ta samu kuɗi.
Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake raya jam'iyya kuma ta hanya ta halal ɗin shi ne idan aka shigo da ita wajen naɗa mukamai izamana tana da hannu a kan waɗanda aka bar wa mukaman siyasa to su kuma za su iya taimakon jam'iyya gwajen samunsu. Ba kamar irin wancan tsarin da za a kwashe dukiyar al'umma a baiwa jam'iyya ba. A'a, amma gwargwadon samunsu za su iya tallafa wa jam'iyya, sannan kuma za su iya mata wasu ayyukan wato da ya kamata a ce kuɗi yake buƙata, amma kuma sai su yi wannan aikin. Saboda haka ba sai ta buƙaci wannan kuɗin ba. Saboda haka akwai abubuwa da yawa da za su iya dasa ta a kan tasirba da za su kama wa kanta da kanta kuɗi. Yin wasu abubuwa alal misali da za a sayarwa da jama'a t-shirt ne facing cap ne wani littafi ne wani abu ne na ban sha'awa wanda mutane za su siya su je daga jam'iyyar su suka siya ta samu kuɗi ta wannan kuma ko a kasashen da suka ci gaba halal ne jam'iyyar ta nemi kuɗi a gurin waɗansu manyan kamfanoni waɗanda suke da halin da za su iya tallafawa. Illa iyaka kada su tallafin da zai zama sun saye jam'iyyar sun jefa ta aljihu.
To wannan kan rashin fahimta kamar yadda na faɗa da zu to wannan barakacce ko rashin fahimtar siyasa ko tsoron shi shugaban ƙasa ko kuma duka uku suka sa aka kasa samun yadda za a gudanar da jam'iyya don akwai masu kare shugaban ƙasa suna cewa saboda nauyin ayyukan ƙasa da ke kansa ba yi da lokacin da zai mai da hankali kan harkar jam'iyya wannan nauyi ya bar wa shugaban jam'iyya na wadda aka rada.
Ai ba daidai ba ne yin haka. Ai na ɗaya ita ma jam'iyyar ta yi wani nau'in kuskure guda ɗaya tun lokacin kamfen. An yi ta ƙoƙarin a nuna kamar ba kowa a ƙasar sai Buhari. Shi kaɗai ne mai gaskiya, shi kaɗai ne ya iya, shi kaɗai ne aka kusan tsarkake shi. To kuma wataƙila wannan ya yi tasiri wajen tunaninsa na cewar yanzu tunda sun ce shi ya iya yanzu ba sai ya tuntuɓe su ba saboda haka zai yi kaza zai kaza. To kuma illar yin wannan shi ne kullum idan mutum ɗaya ne zai yanke hukunci a al'amura to ya fi kusa da ikuskure ko imantuwa ko isa son zuciya da makamantansu a kan inda a jam'iyyance aka tafi. In wani ya manta wani zai tuna masa, in wani ya tasan zuciya wani zai hana, in wani ya kuskure wani zai gyara. Saboda haka wannan zaman a jam'iyyance a dinkai na san kwamitoci da dama a jam'iyya wanda shugaban ƙasa yana cikin wannan kwamitocin. Amma ban taɓa jin labarin inda aka yi mitin ko sau ɗaya na wannan jam'iyya yau ga shugaban ƙasa ya zo ga hukunci ga wani wata matsaya da aka ɗauka ba. Saboda haka wannan shi ne ijin mu don haka ba mamaki ya ɗauki ya naɗe waɗanda su ba sa ganin ƙimar jam'iyya don haka in ma sun san abin da ya kamata yi ba za su yi ba za kuma ta iya yiwuwa ya ɗauko waɗanda ba su ma sani ɗin ba domin ba da su ake gwagwarmayar kafar mulkin nan ba. Saboda haka ba su ma san wace manufa ake tafiya a kanta ba ba su san ina ake so a je ba.
Don da mun kalbi yancin mu hannunmu gyaran zama ya rage daga wajenmu.
Don zai biyayya da kyawun.
To yanzu kuma lokaci yayi da wakilin sashen Hausa Salamu Mana Barma zai dubi wasu daga cikin rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan Jamhuriyar Nijar suka mai da hankali akai.
Karin jaridin na wannan mako zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa shirin fara ayyukan hakar uranium a mahakar Imuraren da aka yi hasashen kaddamarwa a shekarar 2017 ya shiga halin kila waka'ala. Jaridar ta ce wannan labari marasa dadin ji ya fito ne daga bakin shugaban kamfanin Areva Philippe Kunoche a yayin wata ziyarar da ya kawo wa Prime Minister Niger, inda yake cewa farashin uranium a kasuwannin duniya ya yi faduwar da bai taba yin irinta ba a tarihi. Akalla farashin ya fadi da kashi 50 daga cikin 100 daga inda aka san shi a shekarar da ta gabata, inji shi. Abinda ke rage wa kamfanin na Areva kwarin gwiwar bude mahakar ta Imuraren mai karfin ton 5,000 a duk shekara. Ko da yake a cewarsa mai yiwa farashin ya tashi a shekaru masu zuwa idan har kasashen duniya suka ci gaba da kafa tashoshin nukiliya, inji jaridar Lebanon. Jaridar Le Radar ta ce sha'anin ilimi ya tabarbare a makarantu mallakar gwamnatin Niger. Jaridar ta ce baya ga yajajen aikin dalibai da na malamai da ake fama da su, matsalar ta kai inda aka gano wata makarantar unguwar kwara ta gida ke birnin Yamai yara na daukar karatu a karkashin uwar icce saboda rashin wadatar dakunan karatu. A ɗaya dabara kuma wani makeken jibji yana barazana ga lafiyar dalibai. Alhali lokacin da yake rantsuwar soma wa'adin mulkinsa na biyu, shugaba Isuhu ya sha alwashin bunƙasa ilimi domin a cewarsa sai da ilimi ƙasa za ta ci gaba, inji jaridar Le Radar. Yayin da jaridar Lanketer ta ruwaito cewa bulaguran shugaba Isuhu zuwa ƙasashen waje ya fara fice gona da iri. Jaridar ta ce dawowarsa daga taron COP22 da aka yi a ƙasar Morocco bai koyi wani hutun kirki ba. Shugaban ƙasar ta Niger ya tafi Equatorial Guinea don halartar taron ƙasashen Larabawa da na Afirka. Irin waɗannan makudai kuɗaɗe da ake kashewa a bulaguro, idan da ana tara su za su taimaka a magance matsalolin da ke masabbaban yaje-yajen aikin malaman makaranta, inji jaridar Lanketer. Mu cike sharhin da labarin wasannin motsa jiki kamar yadda jaridar Le Republicain ta zo da shi. Jaridar ta ce gwamnatin Niger ta kawo ƙarshen zullumin da masu sha'awar kokowar gargajiya suka shiga bayan da aka yi tajitajitar cewa ba za a gudanar da kwamfalar kokowa a bana ba saboda dalilai na rashin kuɗi. Jaridar ta ƙara da cewa gwamnatin ta ce wajibi ne a gare ta ta cika alƙawalin shirya gasar kokowa ta ƙasa a kowace shekara. Saboda haka birnin Tawa ne zai karbi wannan kwamfala karo na 38 daga ranar 26 ga watan Disamba shekarar 2016 zuwa ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2017. Saboda haka shirye-shirye babu kama hannun yaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Waka bakin mai taka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbin Najeriya mazauni Owari. Na ra'ayi da zan yiya. Ba su san da mu a kudancin Najeriya ba ko kuma sun san da mu sai wace da mu sai banza da mu. Hakika wasu al'amura suna faruwa yadda ƴan uwanmu ƴan Najeriya na kudancin Najeriya muna zaune da su muna harkar kasuwanci na yau da gobe, amma su ne muna wani kabilanci. Idan kana yawo ko kana kai da kasuwa sai su kira ka da wani mugun kurci ko su ce ma kai nan ba kasar ka bace ko su ce kai nan ba wurin ka bane. Idan ma kan tanka musu to nan zan samu damar su tare ka su anshe ma kayanka har zata rayuwarka. To amma mu muna can tare da su a arewacin Najeriya zaune lafiya lau, ba ma nuna musu komai, ba ma nuna musu kabilanci, ba mu tsangwa musu, amma mu nan wallahi sun dame mu idan abubuwan da suka yi mana mu ba ba musu. Amma idan an kashe wani nasu can a arewacin Najeriya manyan su za su tattake su je su ɗauki a za su zo nan manyan.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello da karamar hukumar don gajiyar Taraba da gwamnatin rundunar adalci na jihar Taraba. ina kira da shugaba Muhammadu Buhari matsalan da yake tasowa a bangaren Boko Haram da sojojin Najeriya lamar yin shi bukatan garan bawo domin babu yadda za a yi a ce ana cike sojojin Najeriya daga manya zuwa kanana ba dare ba rana ce ba hannun sojojin Najeriya wannan mun domin lamarin ya nuna cewa duk wani shirin da ake yi da Najeriya to Boko Haram suna da labari duk da za a je suna da labari kuma ne bomb an gaya musu za a je kaza to a tsawo matakan gaggawa na garan bawo kan wannan lamari ana cikin 'ya'yan mutane gaskiya kan wannan lamari ya kamata a magance lamari ya kuma wa'ada suke wannan aikin a musu hukunci daidai da abin da suka aikata daga Hudu Muhammad Bello tsarman hukumar don gajiya karaba su zonda da ke gajiya karaba masu wannan
mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya don Allah BOA Hausa ku isin da sako na ga ilakarin ƴan Najeriya gaba dai ina kira ga gwamnatin Kaduna Lashiru El-Rohadi a dauki matakan da na dace kuma a yi adalci akan kungiyar Shi'a saboda abin da sani wanga hasashe na bayyana ra'ayina ga hitinan Boko Haram Najeriya ga hitinan Fashibututu yankin Niger Delta ga hitinan da barbarewar tattalin arzikin kasa ga hitinan rubda ciki da dukiyar jama'a ga hitinan rashin bin doka da oda ga hitinan zagon kasa wurin tsaron kasa ga hitinan rashin wasu wanda ba su bukatar gwamnati ta samu nasara akan manufofinta ya zama wajibi ga gwamnati Nasiru El-Rohadi abinda duk za a yi a yi takatsantsan saboda ainihin kasar ga mun shiga wuya hawar da ba ta da misali yanzu ga tsadar abinci da yunwa ana fama da ita ƙasa ta Najeriya ya kamata gwamnoni na APC na Najeriya ku karkato ku duba matsalolin da talakawa suke ciki bugu da ƙari don cimma manhohi na kudurukan gwamnatin tarayya saboda cigaban wagga ƙasa da fata Allah ya zaunar da wagga ƙasa tamu mai albarka Najeriya da fata kowace kungiya ta ji tsoron Allah akan manufofinta saboda ba nan za a tabbata ba mutuwa za a yi mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya nagode BOA Hausa.
To kamar yadda muka saba za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai.
Shugaban Amurka da ke jiran ya hau gado Donald Trump ya sake ganawa da wani mutum wanda shine na biyar da ake sa ran cewa kila shine zai bai wa mukamin zama sakataren harkokin wajen Amurka. Mutumin da hada da shi je litinin kuma wanda ake jin tunanin ma ba shi wannan mukamin zai ji wucece kuce daga wurin yan majalisar dattawa. Ba wani bane illa General David Petraeus tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA. Kafin ya zo ya rike wannan hukumar ta CIA General Petraeus shine babban komandan Amurka a Iraq kuma ya jagoranci rundunar mayakan NATO a Afghanistan. Ko bayan shi General Petraeus sai da Donald Trump ya haɗu kuma yana tunanin ba da wannan mukami na sakataren harkokin waje ga tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani da tsohon jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya John Bolton da tsohon shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Dattawan Amurka Bob Corker da kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney. Jami'an hukumar zaben na Amurka a hali yanzu kuma musamman na jihar Michigan sun tabbatar da cewa Donald Trump ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a wannan jihar inda ya wuce Hillary Clinton da ƙuri'u kamar 10,000 daga cikin ƙuri'u miliyan 4 da aka jefa a wannan lokaci. Sai dai kuma duk da haka akwai yiwuwar cewa ƙarshenta sai an sake kirga ƙuri'un da aka jefa a Michigan din da kuma jihohin Wisconsin da Pennsylvania inda rata da ke tsakanin 'yan takara ba ta da yawa ƙwarai.
To masu sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake muna fatar alheri a huta lafiya.